الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا سافيران الله دي sha'uku ga watan rabi'un al-akhir jira 1447 wanda ya dace da 5 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya. Zamu ci gaba da karatu na mustalahul hadith a wannan littafi mai daraja mai suna misbahur rawi والله فر بابن مالمي الشيخ العلامة الأستاذ عبد الله بن نور رحمه الله عند أن الشيخ درس هنا شرين ديو درس عندي قبات أمبار بياني أكم المبهمات واتو wasu marwayata da aka boye sunayensu ba a sarraha ba, musamman daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za mu tashi ga Sheikh Abdullah yake cewa sa'ilatun an ghusli haidin Asma bintun nabi bintun nabiyyi Zainaban tusamma Sami ibn Lutbiyyata Abdullahi kadhabnu maktumin bilashtibahi Sami ibn Lutbiyyata Abdullahi كذبن مكتوم بلا اشتباه وأمه عاتكة أخو عمر عثمان أختي أم حبان في النظر أختاك أسماء أم كلثوم هما عمارة الوليد أخواها كما غير ابن أختنا هو النعمان اجلس بين الأسود يستبان وابن خديج رافع عن أمه زهير في المخابرات سمه وابن علاقة روى عن أمه في الترمذي قطبة جاء في اسمه عمة جابر لها بكاء في أحد فاطمة الحسناء عن ابن عباس فأهدت خالتي هزيلة أم أبي هريرة أمية زوج صبيعة التي قد ولدت بعده وابن خولتي زوجة عبد الرحمن التي تحت رفاعة تميمة التي زوج بروع ذا هلال عبد لحاطب يحلف فيه سعد wa Sheikhu Abdullahi rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da cewa sa'ilatun an ghusla haibin, hadisi yazo cewa wata mata zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama tazo tana tambayar Annabi akan wankan jinin al'ada. To shine Annabi ya mata bayani sai zan kaman bata fahimta ba. Sai na Aisha radiyallahu anha ta kira ta ta nemi mata bayani. Za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. Wanda hadisi ne tabbatacce. To wannan matan sunanta Asma'u bintu Yazida ibnu Sakani. A wani kaulin kuma an ce Asma'u bintu Shakal. To dangane da sunan mahaifinta akwai sabani. Wasu sun ce Yazidu ibnu Sakan, wasu kuma sun ce a'a sunan mahaifinta Shakal. To almuhimmu dai sunanta ita Asma'u bintun Nabi. Sai hadisin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallama aka bada labarin cewa diyarsa ta rasu. Sai Annabi ya sama ta suka yi mata wanka. To sai ba su umarni cewa ku yi mata wanka uku ko biyar ko bakwai, kuma ku fara daga banta na dama da wuraren alwala. To wannan diyar Annabi sunanta Zainaban saboda wazani shi yasa ya sarrafa shi, amma asali Zainaba. To wasu nuskohin ma haka suke rubuta, amma dai kuskure ne. Zainaban tusamma, tusamma ana kiranta da Zainaban, wato Zainab. Ita ce Annabi ya bada wannan umarnin cewa a yi mata wannan wanka gaggawa ta lokacin da Allah ya karbi ranta. Simibna ka ambaci dan Lutbiyata, wanda ake kira da Ibnu Lutbiya. Yi kuma hadisin sa yazo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika shi ya je karbi zakka. In ya tattara daga mutane sai ya kawo Annabi. To da ya dawo sai ce wannan ita ce zakkar da suka bayar, wannan kuma kyauta ce suka bani. Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a wannan ai ba daidai bane. In kyauta suke da niyyar su baka, to ai kaga ba lokacin da za su baka zakka ko kai an wakilta ka a matsayin amini ka je ka karbo ba, kuma ka zo ka ce sun baka wani abu. Ai da sai kai zaman ka a gida sai su aiko ma da wannan kyauta din. To Annabi ya nuna abin da ya kuskure ne, ba za a karbi wannan ba. To sunan Ibnu Lutbiya ko Ibnu Lutbiya bil ma'rifa, ya cire masa ma'rifa anan saboda wazani. Ma asalin sa Ibnu Lutbiyata, Ibnu Lutbiyati. To sai aka cire masa ma'rifa kuma aka hana shi sarrafuwa saboda wazani. Sam ibn Lut mutaf'ilun biyata'ab musta'ilun, musta'ilun dallahi fa'ulun, To da aka ce simibnal lutbiyati, to sai yazo wazanin zai kare. Da aka sa masa alif da lam. Ngadi ko? To wannan shine. Dallahi ba fa'ulun bane, zai zama kaman shi ma dai maf'ulun, maf'ulun ko kuma fa'ulun din ma zai dauka. To wannan sunansa Abdullahi, ana kira sa Abdullahi sunansa kenan da yazo kamar yadda malamai suka yi bayani, shi Ibnul Lutbiya din. Kazabnu makatumin, haka hadisin nan da yazo yana magana akan wani ladani daga cikin ladanan Annabi sallallahu alaihi wasallam masu kiran sallah, sunansa yazo ana kiransa da Ibnu Ummi Makatumin ko Ibnu Makatumin. To sai shafi ummu din anan sai yace kawai kazabnu makatumin, Ibnu Ummi Makatumin. Wannan makahu din nan wanda ayoyin farko suratu Abasa suka sauka akan sa. To kamar yadda Ibnu Lutbiya aka ce sunansa Abdullahi, shima Ibnu Ummi Makatum shima sunansa Abdullahi. Duka sunansu daya. Duk da wani kauli an ce sunansa Amru bilashtibahi, ba tare da wani rudu ko rikici ba. Tatmimun ne lil baiti. To wa ummuhu, to wace ce mahaifiyarsa? Shi Abdullahi din Ibnu Ummi Makatumin, ma'ana wannan da ake kira Ummu Makatumin waye ita? Sunanta Atikatun, sunanta Atika bil aini, sunan mahaifiyarsa kenan. Akhu Umar, to haka asar yazo cewa Umar ibn al-Khattab wata rana yayi kyauta ga wani dan uwa nasa. To wannan dan uwan nasa sunansa Usman, sunansa Usman. An ce wata rana Annabi ya bashi kyauta, Sayyiduna Umar ya bashi kyautar wata riga a lokacin ma bai musulunta ba, bai musulunta ba. To sunansa Usman ibn Hakimi, an ce dan uwansa ne li ummi, ba mahaifinsu ɗaya ba. Mahaifiya sun ka hada da Sayyiduna Umar, mahaifiya sun ka hada. An gani? To haka nan ukhti, akwai wanda daga cikin sahabban manzon Allah yazo yace ya Rasulullahi, ukhti wata ƴar uwata ta yi alƙawarin cewa za ta je ta yi aikin haji da kafa, ba za ta hau abin hawa ba. To waye ukhti din nan? Ita kuma sunanta Ummu Hibban, sunanta Ummu Hibba, Ummu Hibbana fin nazar, wadda bayanin ta ya zo akan bakance. Amma zalin din sai a harraka ta saboda wazani, amma asalinsa fin nazri. Amma can tunda kafiya ya ce Ahu Umar, to shine nan dole a ce fin nazar saboda kafiya din ta yi muwafaka. Ukhutaki Asma Ummu Kulthumin huma, to haka asar da aka ruwaito cewa sayyiduna Abu Bakar wata rana yana magana da Nana Aisha an ce karshen rayuwarsa yana ishara yadda magadansa za su kasance bayan ya bar duniya to sai yake ce mana Nana Aisha ukhtaki ai wa'anda za su gade ni ke ce sai ɗan uwanki mata guda biyu haɗi da ke sun zama uku kenan sa'annan kuma da ɗan uwanki maza guda biyu da ɗan uwanki maza guda biyu shine Abdulrahman wanda kanin Nana Aisha ne da kuma Muhammad shi ma da ne ga sayyiduna Abu Bakar to kuma a lokacin ita Nana Aisha ita annan da rai da kuma ɗayan uwarta Asma'u bintu Siddiq wadda ta ruwaito hadisin cin doki ba a haifi Ummu Kulsum ba to amma matarsa yana da mata da ake kira Habiba shi sayyiduna Abu Bakar lokacin tana ɗauke da ciki da shi ne sai Nana Aisha ke ce mata su waye ƴan uwana kuma mata tunda ita abinda ta sani ita Asma'u Abdulrahman sai Muhammad sai ce mata ina hasashen ita Habiba za ta haifi mace ne haka nake hasashi to kuma da wannan magana tashi bai ji babu sai Rasu radiyallahu anhu yana rasuwa kuma sai ita Habiba din matarsa ta haifi yarsa Ummu Kulsum ita ce wadda sayyiduna Umar ya aura an gane sai malamai suka ce wannan yana daga cikin karama ta sayyiduna Abu Bakar kaga ya hasashi abinda za a haifa mace kuma ya tabbata mace din ce to shi yake magana to shine ukhtaki waɗannan ƴan uwan naki akwai Asma an shafi Hamza saboda wazani ai Asma'u sai Ummu Kulsumin da kuma Ummu Kulsumin to kuma su ne ƴan uwan naki sai waɗancan ɓangaren maza Abdulrahman da kuma Muhammad to su suka gadi sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu so kaga shi baya da ƴaƴa da yawa to Umaratu Alwalidu akhwaha shi ma an ba da labarin cewa wata mata ta zo Madina don ta musulunta an gane ta zo Madina saboda ta karbi musulunci to da ta zo sai aka ce wasu ƴan uwanta guda biyu sun zo suna neman ta shine akhwaha ma'ana kamar yadda aka sayyiduna Abu Bakar yace da Nana Aisha ukhtaki Asma Ummu Kulsumin huma to haka kama kamar yadda aka ambata cewa akhwaha ƴan uwanta guda biyu sun zo neman ta akwai Umara akwai Alwalidu to dukkanin su ƴaƴan uquba ne an gane da shi Umara da kuma shi Alwalidu to wannan ƴan uwar tasu sai ransu ya ɓaci sai suka biyo sawunta suna neman ta saboda sun ji labarin cewa ta yi Madina domin ta karɓi musulunci to waɗannan ƴan uwan nata da sun ka zo neman ta shine Umara da kuma Alwalidu to kuma ita sunanta Ummu Kulsumin ita ma an gane kaga sunanta ya daidai da waccan ɗiyar sayyidina Abu Bakar. To ita kuma sunanta Ummu Kulsum bint Uqba. To da Umara din shi ma dan Uqba ne, Al-Walid din shi ma dan Uqba ne, duka yannanta ne. To su ne suka zo suna neman ta. Gairu bini ukhtina. Haka wata rana ana zaune a majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai yake cewa a cikin mu ko akwai wani wanda ba dan uwan mu ba ko ba dan yan uwan mu ba, yana nufin bakurai shi. Ai a wannan wuri akwai wani wanda ba bakurai shi ba? To sai sahabbai suka ce eh, akwai wani gairu ibni ukhtina, banda dan yan uwan mu, shi ba bakurai shi bane. To aka ce huwan Nu'manu, sunansa An-Nu'manu ibn Muqarrin. Haka Ijlis, abinda aka nakalto daga Mu'az yana ce ma wani Ijlis bina ko Nu'manu sa'ata, zo mu dan zauna mu kare juna ta fuskar imani ko da na awa ɗaya ne. Da wasu habbe sukan yi haka, sun haɗu da juna to sai a ce zo a dan yi wani abu ko a tattauna wani abu wanda zai ƙara mana imani ko tunanin lahira ko kuma tattauna wata matsala ta addini wadda a dalilinta za a iya samun imani. To an ce wanda yake wa wannan magana Al-Aswad, sunansa Al-Aswad ibn Hilal Yustaban, shi ne ake bayyanawa a matsayin cewa sunansa kenan, daga Istabana ne ya nemi bayani ko kuma ya bayyana. Yustabanu shi ne sai a ce ana bayyanawa ko ana neman bayyanawa. To duka ana faɗa. Haka Ibnu Khadijin, shi ma ambaton wani sahabi da ake kira Ibnu Khadijin ya zo, ya aka ce ya rawaice hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, afuwan daga amminsa, baffansa shi ne an ammihi, ya rawaice hadisi daga amminsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan cinikin al-mukhabara, shi ne cinikin al-muzayana, ka bada ninannen abinci a baka ɗanye ko ka bada ɗanyen abinci a baka ninanne, da shi ake kira da al-mukhabara ko al-muzayana. To sunansa shi Rafi'un ibn Khadijin, sunansa kenan. Wannan ammin nasa da ya ruwaice hadisin daga gare shi, to shi kuma an ce sunansa Zuhairu ibn Rafi'in, shi ne amminsa, shi ne sammihi ka ambace shi fil mukhabarati, dangane da haramcin sayar da ɗanyen abinci da busasshe, wanda hadisin ya zo fi sahihi al-Bukhari cewa ba a yadda ka bada ninannen abinci a baka ɗanye ba, in ba al'ariya wadda an kai istisna'in ta ba, can al-ittifaq fiqhu. Haka Wabnu Ilaqatin, haka hadisin da aka ruwaito daga wani sahabi da ake kira Ibnu Ilaqa, to shi ma rawa an ammihi, aka ce ya ruwaice hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko fit Tirmizi, a cikin wato Jami'ut Tirmizi, kuma hadisin ya karba daga amminsa, shine hadisi Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwai. To wannan ammin nasa sunansa Qutbatu, Qutbatu ibn Malik al-Salibi, sunan sa kenan. To ja hadisin nasa yazo fismihi cewa sunan sa Qutbatu. Amma tu Jabirin haka gwaggon Jabir, Jabir dan Abdullahi al-Ansari. Lahabu ka'u da aka ce ta zo tana kuka fi Uhudin da aka je yakin Uhud. Saboda a yakin Uhud mahaifin shi Jabir Abdullahi yayi shahada. To sai kanwarsa da ta samu labarin rasulsa shine sai ta zo tana ta kuka, tana ta kuka. To wace ce ita wannan? Sunanta Fatimatu bintu Amrin ibn Haramin. Gwaggoce ga shi Jabir. Al-Hasna wadda take mai kyakkyawan hali ko kuma kyakkyawar dabi'a. An ibn Abbasin haka labari ya zo daga Abdullahi dan Abbas yake bada labari cewa fa'ahadat khalati wata yakuwar mahaifiyata ta bayar da kyauta ga annabi ta aiko masa kyautan mai da kuma ciku tace gashi nan annabi ya amfani da shi to sunanta ita wannan matar wato Huzailatu sunanta Huzaila kawan mahaifiyar shi Abdullahi dan Abbas ce Ummu Abi Hurairati to wace ce mahaifiyar Abu Huraira wanda aka bada labari cewa Abu Huraira yana ta jan hankalinta dangane da cewa ta karbi musulunci shi ya musulunta amma mahaifiyarsa bata musulunta ba to lokaci ya nemi mata wa'azi yana kiran ta zuwa ga musulunci to sunanta Umayyatun sunanta Umayya sunan mahaifiyar wannan Abu Huraira kenan an gane to wannan shine sai zauju Subai'ata sai labarin da yazo a hadisin cewa matan nan da ake kira Subai'atul Aslamiyya mijinta ya rasu tana dauke da ciki to da yan kwanaki bayan rasuwarsa kadi waladat sai ta haife wannan ciki din sai annabi ya ce to ai shikenan ai ta kare ta kaba yana cikin hadisan da aka kafa hujja da su cewa idan mace tana dauke da ciki to idda ta shine haihuwar wannan cikin sawa'un idda saki ko iddar wafati to sunan mijin nata shine Sa'adu ibn Khawla ana kiransa Sa'adu ibn Khawla wanda ya rasu a Makka sai zaujatu Abdurrahmani to sai wata mata ta Abdurrahman tazo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama asali tana aure da Rifa'a ne to shi Rifa'a din nan sai suka samu matsala sai mata saki uku da ya mata saki uku sai tazo ta aure Abdurrahman ibn Zabiri to bayan ta aure shi kuma sai ta ga cewa can dai inda tabbaro din yafi irin tana neman wai ta koma ga ga shi Rifa'a sai annabi ya ce a'a la hatta tazuki usailatahu wa yazuka usailataki ai ba zai yi ba dole sai kun sadu da juna mana shi Abdurrahman din nan da kika aura to dole sai ke kwanciyar aure tare da shi idan ya sake ki kika kammala idda to shi Rifa'a da ya sake ki saki uku to zai iya mai sheki tare da sabon aure. Zai iya mai sheki. Amma dan zaran daura aure ga matar da aka saka saki uku. Inde mijin da ta aura bai dukuli da ita ba, to koda ya sake ta ba za ta halatta ga na farkon ba. Dole sai sun yi kwanciyar aure. To shine yake cewa Allah ci ta hata rifa'a wadda a farko tana karkashin rifa'a ne. To me sunanta? Sunanta Tumaimatu. Tumaimatu. Allati wannan da take aure da shi rifa'a din awwala. Daga baya kuma tazo ta saki auren Abdurrahman ibn Zubairi. To wannan shine. To sai mallan yace zawju baru'in ko sai mijin matar dan da ake kira baru'in, baru'u bintu washikin sunan mace ne, ita kuma mijinta ya aure ta. Bayan ya aure ta sai ya rasu kuma bai ambaci abin da zai bata na sadaki ba. Bai ambaci? Sai Annabi ya ce to tana da sadaqul misli. Abin da ake kira da sadaqul misli, in mutum ya auri mace tunda ba a roshe sadaki ya ce an yafe shi, sai zan bai faɗi ga abin da zai bata ba. Kawai dai an ɗaura aure an yi siga. Dan ya halatta a yi aure haka. Ya so daga bisani sai su zauna da shi da ita, sai su yi yarjejeniya tunda kamar kasuwanci ne. Shi ya ce ga abin da zai bai, ita kuma ta ce a'a yayi kaɗan a ƙara. To shi kuma gashi ya aure ta, kuma Allah ya karɓi ransa, kuma bai ambaci abin da zai bata ba. To shi ne sai Annabi ya ce a bata sadaqul misli. Sadakin da ake auren mata irin ta tsare kunta. In budurwa ce, in bazawra ce, in ma tsohuwa ce, to sai a duba wane layi take. Sai a ga irin su nawa-nawa ake sadakin su a wannan lokacin. Sai a ɗauka a bata. To sunan mijinta an ce Hilalu ibn Murra al-Ashjai. Wani kaula an ce Hilalu ibn Marwana. To wa Abdun, haka an faɗa cewa wani bawa li Hatibin ga Hatib ibn Balta'ata, wannan wanda Annabi yana shirin ya kai yaƙi ga kafirai, sai rubuta takarda a sirce yana gaya wa ‘yan uwansa cewa ga abin da Annabi yake shiri. An gane? To sai Allah ya yi wa Annabi wahayi, sai aka sanar da shi. Shi har ya tura ɗan saƙo, sai manzo Allah ya tura wasu daga cikin sahabbai, Sayyiduna Ali na cikinsu. Wata mata ya aika, ya ba ta takarda ta saka cikin gashin kanta ta dunƙule gashi, za ta je Makka. To sai ga wahayi, sai manzo Allah ya tura ya je, aka je ce masa Sayyidina Ali da sauransu su kama hanya kaza da kaza, akwai wance tana ɗauke da wani abu na takarda, to ku je ku ce ta baku wannan takardan ku dawo da shi. Suka kama hanya, suka riske ta akan hanya, bata kai ba. Suka ce mata ba mu abin da ke tare da ke na takarda, ta ce ita ba komai. Ta buɗe jikarta da suturarta da komai, ce ita ba komai. Sayyiduna Ali ya ce ba gaskiya bane, tunda Annabi ya ce akwai takarda a hannunki, to lalle ko akwai ta. Saboda haka ko ki kawo ta ko mu kashe ki. To ka san mata da tsoro. Sai ta banya kanta ta zaro takarda ta ba su. Ta zo aka nuna ma Annabi, gashi gashi Annabi ya kira Hafsa, ce me yasa kai haka? shi ba yayi haka don munafinci ba, saboda yana da yan uwa kaza da kaza da kaza da kaza, to bai son kuma abin ya shafe su. To sai Annabi dai ya karbi uzurinsa, aka yafe masa. To yana da bawa shi Hatib din nan, to shine sai ya dinga yayatawa cikin gari, yana ta rantsuwa ai Allah ba zai yahe ma shi shugaban nan nasa ba, tunda ya cutar da Annabi. An gane? To da Annabi ya ji labari ya ce kazabta, kai ƙarya. Ai fa innahu shahida badran wal hudaybiya. Ai Hatib yana da sabika, baka san da shi aka yi yakin Badar ba? Da shi aka yi sulhul hudaybiya. Su saboda haka wannan laifin da yayi Allah zai yafe masa, ya ma yafe masa. Shi kuma yana jina ta rantsuwa. Yana da rantsuwa ai Allah ba zai yafe masa ba. To shine aka ce ya halifa yana rantsuwa fihi akan sha'anin Hatib. To sunan shi bawan, sunansa Sa'adu, sunansa kenan. Wanda hadisin fi sahih Muslim. To wannan wani sashe na abin da ya shafi al-mubhamatu kenan. Sai riwayatul aqrani was-sabiqi wal-lahiqi. To shine shi kuma wannan babe malai ya kulla shi, cewa ai marawal qarinu an qarinihi sawahu fi shuyukhihi aw sinnihi wajtama'at lada hadithil wafara khamsatu aqranin kiramin barara wasabiqun walahiqun taba'udu mautaihi ma li fawqi qarnin yaridu, ba yaridu bane yaridu, tunda can an ce taba'udu du, to dole kafiya din ta binna. To sai riwayatul aqrani riwaya tsare kun juna. An gane? Yawwa, kamar dalibai su dauka ratu misali a wajen wani malami ko wasu malamai da yawa. To sun zama tsare kun juna tunda ya aji ɗaya ne. A nan koda shekarunsu ya bambanta, to tsare kun juna ne, saboda kowannen su yami ya karba daga malamin kuma a lokaci ɗaya. To idan wani yayi riwaya daga ɗayan, to wannan ita ake kira da riwayatul aqrani. An gane? Yawwa, saboda haka tsara yayi riwaya daga tsaransa. Sannan kuma akwai tsare ku ta fuskar shekaru, ma'ana shekarunsu ɗaya ko kusa da juna ne. Kila ɗan tazaran da ke tsakaninsu bai wuce shekara ɗaya ko biyu ba. To ko da ba su yi karatu wajen wani malami ba tare, to tsare kun juna ne. Idan wani ya yi riwaya ga ɗayan, to riwayar ta zama riwayatul aqrani, kaga ta fuskar shekaru kenan. An gane ko? To shine wallahi was-sabiqi, haka akwai riwayar sabiqu wallahiqu da kuma allahiqu. Ita kuma riwayatus sabiqi wallahiqi shine kamar a samu dalibi biyu su yi riwaya daga malami, wani malami kwaya daya. To sai su daliban nan sai wani ya riga mutuwa cikin su, sai ya bar ɗayan. An fahimci wannan? To da ya bar shi kila shi ya ci gaba da rayuwa, ya ci gaba da rayuwa, ya ci gaba da rayuwa. To in shekarun suka kai yawan da za a ce sun haura maɗari da mutuwar wancan abokinsa, an gane? To sai wani shi kuma ya zo ya riwaya gare shi, shi wanda an raya ɗin nan. To ita ake kira da riwayatul lahiki, wanda shi kuma ya riwaya ga wancan da ya fara mutuwa, to ita ake kira da riwayatul sabiki. Fil mauti kenan, tunda kaga shi ya gabaci dan uwansa mai mutuwa, to shine ma'anar sabik din. Shi kuma wannan ya samu tsawon rai daga baya har yayi shekarun da sun haura madari, to kaga shi ma riwaya sa tami. Yawwa, suna bada misali da irin abin da ya auku da al-Imam al-Bukhari da abokinsa, ana kiransa al-Husainu al-Khaffaf, aboki al-Imam al-Bukhari ne. To sai suka yi riwaya wajen malami daya sunansa Muhammad ibn Ishaq, malami al-Imam al-Bukhari, malami al-Husaini ibn al-Khaffaf ne. To sai shi al-Husaini din nan ya rasu, ya bar sai shi al-Imam al-Bukhari afwan ya rasu, ya bar shi wancan al-Husainu ibn al-Khaffaf. To an ce tsakanin rasuwarsa da rasuwan shi al-Imam al-Bukhari sai da an ga samu shekara wajen 100 da wani abu, shekara 137 abokin shi ne. Kaga an shiga wajen karni na biyu. To sannan shi al-Husaini din nan ya rasu, saboda shi al-Imam al-Bukhari ya rasu tun shekara 256 ya rasu, shi kuma al-Khaffaf shekara ta 393, shekara 337 kenan. Kaga ya tsuwa da kun san can da ana mutane suna shekaru masu yawa ba irin yanzu ba. Dan can da aka samu mai shekara 150, 180, 190, 200 ma a raye, kuma yana karantar waya na harkokinsa. Dan malami ganin shi bai tahi ba ƙarfi komi, yana nan da yana abubuwansa. Tunda shi al-Husaini din nan ya ci gaba da karanta riwaya a wannan zamani, wasu sun yi ta riwaya daga gare shi. To wannan kaga riwayatul lahiki. Yawwa, kaga shi al-Imam al-Bukhari riwayarsa ta zama sabiqan kenan, shi kuma al-Husaini ibn al-Khaffaf riwayarsa ta zama lahiqa. To yanzu sai shi kuma wani ya zo daga baya sai riwaya ga shi al-Husaini din nan, to kaga ya samu ulul isnadi. Na fatar an gane. Sai ya zamo wato ya samu kusanci ga al-Imam al-Bukhari. To wannan yana ƙara ma isnadi daraja, duk da gashi shi bai riski al-Imam al-Bukhari ba, amma ya yi riwaya ga wanda ya yi karatu tare da al-Imam al-Bukhari. To kaga ya samu ne, ya samu uluwi tanan. To ana samun irin wannan kama wannan da suke bada misali. To shi da ya ce ai mara wal qarin, abinda aboki ya ruwaita an qarini shi daga abokinsa, sawa hukuma yayi daidai da shi fi shuyukhi a cikin malamansa, kama wannan da muka bada misali tsakanin al-Imam al-Bukhari da al-Husain. To ita ake kira riwayatul qarin. To yanzu inda shi al-Imam al-Bukhari zai yi riwaya ga al-Husain, to kaga riwayatul aqrani ce. Inda shi al-Husain zai yi riwaya ga al-Imam al-Bukhari, ita ma kaga ta zama riwayatu aqrani kenan. Aw fi sinnihi, ko a shekaru. Ko ba dole sai shekarun sun zama daidai wa daida ba, a'a yanzu dai sun kusanci juna sosai, dan tazaran ba shi da yawa. To shine yace wajtama'at, to ita riwayatul aqrani din nan ta hadu, ko lada hadithul wafara, agun hadisin alwafara hadisin da aka ruwaita cewa daga nana Aisha matan maiki sallallahu alaihi sallama saboda larabawa ne suna da gashi mai tsayi haka to wani zubin sukan dan rage gashin to an ce wanda za su rage zaka ga har ya kai tsayin tsoro ma haka na gashin mace ko kuma ya giya da za a dan daure wani abu da ita tunda gashin ya zo har ga bai ya zubo har ga bai in za a mai da shi ga gaba zaka ga sai ya rufe kirji to wani zubin saboda gashin in yana takura musu suka dan rage shi haka to wanda za su rage zai kai kaman kamu na tsoro daya na gashin mace ko kuma ya giya dai da za a daure wani abu duk a larabci ana kiransa alwafaratu ana kiran yaggiya alwafara wa irin wanda zaka daure bakin jaka da ita ko tsoro na gashin mace da aka yi mata kitso to shi ma ana kiran sa wafara to kaga wannan duba cewa suna da gashi mai yawa ko to shi wannan hadisin wanda al-Imam Ahmad ya ruwaice shi yana nan cikin al-Muslim nasa shi kuma al-Imam Ahmad ya ruwaice shi daga abokin sa ne an gane waye abokin sa shine wannan Abu Khaisama Abu Khaisama din nan abokin sa ne abokin al-Imam Ahmad ne to ya ruwaice riwaya daga gare shi shi kuma Abu Khaisama din nan ya ruwaice shi kuma daga abokin sa shi ma Yahya ibn Ma'in shi kuma Yahya ibn Ma'in ya ruwaice shi daga abokin sa Ali ibn al-Madini shi kuma Ali ibn al-Madini ya ruwaice shi daga abokin sa Ubaydullah ibn Mu'adh kaga mutum biyar kenan Al-Imam Ahmad ya ruwaita daga abokin sa Abu Khaisama shi kuma Abu Khaisama ya ruwaita daga abokin sa Yahya ibn Ma'in shi kuma Yahya ibn Ma'in ya ruwaita daga abokin sa Ali ibn al-Madini shi kuma Ali ibn al-Madini ya ruwaita daga abokin sa Ubaydullah ibn Mu'adh to kaga an samu tsare kun juna su biyar a isnadi daya kuma dukkanin su a imma ne min ulama il hadis kowanne daga cikin su al-Imam Ahmad imamun ne min a immatul hadis an gane haka shi ma wannan Khaisama shi ma imamun ne min al-a'imma shi ma Yahya ibn Ma'in shi ma Ali ibn al-Madini shi ma Ubaydullah ibn Mu'adh to daga kan shi Ubaydullah dinna ibn Mu'adh to sai tsarin tsare kudin ya abun nan ya canza dan shi ya ruwaice shi daga mahaifinsa ne kaga da ba za a ce tsaran mahaifinsa bane ko duk da in sun yi karatu a wajen malami daya to za su yi zama a tsare kun juna shi ko daga Abubakar ibn Hafsin shi ko daga Abu Salama daga nana Aisha to ita take ba da wannan labari din to shine kaga Hamsatu a karanin waɗancan biyar tsare kun juna kiramin waɗanda suke masu girma barara masu da'a ga Allah sun hadu to wasabiqun haka akwai riwaya sabiqi ko walahiqun da akwai riwaya lahiqi can da muka bada misalin al-Imam al-Bukhari kaga riwaya sa ta zamo yawa to shi kuma abokin sa al-Husayn ibn al-Khaffaf ta zamo lahiqa to shine duk sanda aka samu taba'udu nisanta na mautaihi ma na mutuwansu wannan ya riga wannan mutuwa kuma da zamani mai tsayi li fauki karnin yaridu kuma yakan zo lifauki karnin ya haura ma karni wato daya shine ya haura shekara 100 alqarnu shine shekara 100 kenan bai kai shekara 100 ba to hawaye ne babu wani abin nan tabaudi kenan sosai tunda kaga ba a fita wannan zamanin ba yawa dama su malamai tsarin aji 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 na marwayata ko daliban ilimi to suna la'akari ne da shekara 100 an gane shekara 100 saboda haka in dai tsakanin ka da malami bai wuce shekara bai kai shekara 100 ba to kaga babu magana riwayatul sabiqi wallahi an gane kusan duk zamanin ku daya kamar yanzu misali kai kai karatu ka zama malami to kaga layin ku dai da Sheikhu Abubakar Gumi inda bai shekara 100 da rasuwa ba har yanzu ko 50 ma bai cika ba to duk yan zamani dai kuke irin su a Sheikhu Al-Albani Sheikhu Al-Albani su Al-Usaymin su Ibn Baz da sauransu kaga duk yan wannan karni ne shi Ibn Baz ya rasu 1999 Sheikhu Al-Albani kuma 2000 Ibn Usaymin 2001 an samu matsaloli lokaci al-allamatu muqbil na Yemen shi kuma 2002 haka akai ta samu matsaloli fa an samu musiba lokacin baya karama ba saboda duk alam na duniya na sunna to duka iya wayannan shekaru suka rusu ina ganin 92 ne. Ya riga su rasuwa. Alaiku. Allah ya riga su. Shi kuma Sheikhu Muhammad Aman Aljami shi rasu ina ganin 96 ya rasu shi kuma. To haka dai zaka ga dai tazaran babu wani yawa. To haka ake ta samun musibu. Allah ya gafarta musu. Wa alaikum assalam. Na'am.
Na'am an zo da ita. Wannan magana sadaki ne da ake. Ji an kira ne su malam wannan mafi karancin sadaki da ake rubuta. An zo kusan ko ina. Wai ki tambaya ta idan ya ba da abin da bai taka ba auren yayi ko da ya ce ko gaskiya ne. Sarki na ne mu karanta ba zan tambaya.
A auren yayi idan al'asulu shi sadaki ta fuskar aqallu da aka saru babu nassi duka malamai na ijtihadi ne babu wani nassi gaskiya su al-malikiya suka ce rubu dinari to sun yi kiyasin sani akan hukuncin sata cewa mutum sai ya saci abin da ya kai rubu dinarin za a yanke masa hannu wasu hannu to sai suka ce ita ma mace ai kamar wani gaba ne na jikinta za ta salwantar ga wani na al'aurarta sai suka kamanta shi da hannu kenan suka ce to ita ma in an aure ta ƙasa ga rubu dinarin auren bai yi ba ko sadakin bai yi ba dole sai an ƙara kamar yadda barawo in ya saci abin da bai kai rubu dinarin ba za a yanke masa hannu ba to wannan kiyasi ne wanda su al-Hanafiya kaga su kuma abinda suka tafi akai kaga sabanin wannan ne ina ganin ko darhami uku ne suka ce za a bayar to babu wani nasi ingantacce da yazo ya nuna sai kaza saboda haka kaga ba za a ce auren bai ba auren yayi matukar an samu yarjejeniya tsakanin ita matan da shi ita ta gamsu da cewa wannan abun ya zama sadakinta kuma ta aminta shikenan kuma tace bace da mutum kaga haƙƙinta ne ya hiwa ne kawai ba ta da daman ta ce ta yi saboda shari'a bai ba ta wannan dama ba bata ba ta wannan dama ba amma tana da daman ta rage yawa ko ta ma ba shi kyauta shi kuma sai ya riya ya halatta eh a matsayin kyauta ba shi kuma ya amfani da su ya biya sadaki waccan kyauta tunda an ba eh ya halatta
kuma dan ya ba ta sadakin a matsayin ta ba shi kyauta shi kuma ya biya sadaki ko mai masa kyauta kuma
na'am
yana iya kuma mai masa da kuɗin kyauta
bayan an yi aure ai ba a mai da sadaki kai kuma sai dai ta bashi wani abu da sunan kyauta shi sadaki ba a mai da shi to ta diba wai ta bashi ba duka ba kenan to ai shi mun kai magana ai cewa za ta iya rage wani abu nayi wannan magana ai in ya bata 100,000 za ta cire 20 ko 30 ko rabi sai ta bashi babu wani abu ai kaga har yanzu ya biya sadaki sabanin ta ce a ba sai ya biya ba to kaga bai biya ba wannan shi ne na'am
suwaya
a akwai suwaya akwai suwaya akwai subaya ko wace tumaimatu
ita ta
umaimatu umaima daban ita ku umaima daban tumaimatu daban subaiatu daban suwaibatu daban ko wace akwai ba guda bane a inda kana karatu ai zakai ta baru ba zaman kai ta ba baru shi a sunanta wasu kuma suna cewa barwa'u wasu haka suke dabbin sunan baru yake ko bar ko barwa'u ta sai ai musu gyara mana sosai sunan sahabbai ne in suna da illa ai da annabi ya canza tun da kaga bai canza ba kaga yawwa to ka gani na'am dawisu sunan dabba ne to kana sa ba daga zuwa dawisu Sulaiku to shi Sulaiku suna ne yana yi wakila lakabi na an ka samu Dawisu Dayalisu to ai ba suna ba ne Dayalisu ai ba suna ba ne so sai lamiyatul af'al sunan tsuntsu ne ai